الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوزا متاشي درسينة ريبيو دترا أتكن كراتم من الموقع كالإمام مالك رحمة الله عليه. يو تيغا وطن ربيع الأول هجرة تدبو دتاريخ دا أربعين دا أكو ودى تيدي دي دا تقوص دا وطن قوما شكرة تدبو بيو دا عشرين دا لأ. muna cikin kitabul jihad, muna babu targhibi fil jihad, babi na 314. Za mu tashi a hadisi na 1027. Na'am. فأقتل نعم. يتي وحدثني عن مالك عبيد الله يتي كما يحيى ما هي سنتكينا يحيى ابن يحيى الليثي وميراي ومن اللتافي يازن تامن حديثي عن مالك دق مالك عن يحيى بن سعيد دق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح السمان دق أبي صالح ذكوان السمان الزيات المدني عن أبي هريرة دق أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي لولا أن أشق على أمتي لا أحببت أن لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله دا بعدين كده نسأل أن تام الأمة تابا دا ناسو نفت يزمنتو بنيتا بنزونا ناكي فتابا yayin da asariya wato runduna ta mayaka da na tura su ta kharuju fi sabilillah suke fita domin taimakon addinin Allah domin daukaka kalmar Allah walakinni la ajidu ma ahmiluhum alayhi sai dai ni bana samun abin da zan dauke su su tafi jihadi akan sa wala yajiduna ma yatahammaluna alayhi kuma su ba sa samun abin da za su dauki kawukan su akan sa فيخرجون حرف سامو سفتاء ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي كما ينا تننتا أجريسو سزونا أجدا بايانا لنا فتنابسو فوددت دنهاك لداناسو أني أقاتل في سبيل الله شواء ذنب سنيائي دومن دوكا الدين الله فأقتل في أكشيني ثم أحيا سنن أراي الدني فأقتل سنن أكشيني ثم أحيا سنن أراي الدني فأقتل سنن أكشي وانا حديثين أكم بيان كأيتر وأكم فلل الجهاد واتو عن رسول الله عليه وسلم يتي دا بعدن كان نسأل انتام الأمة تابا دا ناسو أشي بنزونا بباين دبكا وتا وتن زمايا قادة ذاستي تو أم بنزونا با دب فتد ذاي أكا فتدني كما با ندع بند ذن أوكي sauran musulmi wanda su ma sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi saboda haka yana tsananta a gare su a ce sun zauna a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ba ni da abinda zan sanya zan ba su na abin hawa raƙumi ko doki su fita jihadi tare da ni su kuma kansu ba su da halin ba su da nafaka ba su da dukiyar da za su dauki nauyin kansu wajen fita jihadin a tafarkin Allah sai ya zamanto rashin fitarsu ya zamanto mashakka a gare su cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi su kuma suna gida to dan haka wannan ya sanya ina so na fita amma dan kan na tsananta musu su ga na fita su ba su fita ba sai na ki fita saboda ba su da halin fita an fahimta an fahimci azancin na annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan da duk fita jihadi abinda yake so duk fita jihadi da za a yi ya fita a fita da shi to kuma an aka fita da shi akwai waɗanda yake ba shi da ikon ya ba su damar da su ma za su kuma ba su da halin da za su yi makansu guzurin fita wannan sai ya sanya musu mashakka sai cewa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam duk jihadi ya fita su ba su fita ba wannan sai ya sanya musu damuwa amma in a san sa ne sallallahu alaihi wasallam shine ya fita ya yaki a tafarkin Allah yana fita a kashe shi kun ga shi yasa sai ya zo da fa uqtal fadin nan litta'ib wato ina fita a kashe ni wato shahadar idan yake fitan ya ce fita ba bai ce summa uqtal ba sai dai ce summa uhya sannan bayan an kashe ni to bayan wani dan lokaci a sake dawo min da raina ana dawo min da raina a sake kashe ni nan da nan sai ya kawo fa litta'ib wato kamar babu abinda yake yi a cikin rayuwarsa abin din a san sa ne babu abinda zai so yayi illa ya rinka fita jihadi ana kashe shi saboda wannan ya isa mutuka wajen nuna fallar jihadi kuma wani hadisin ya nuna cewa jihadi ba farilla bane alal a'yan domin da farilla ne damuwar waɗansu kan cewa ba su fita ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sanya shi ya zauna ya ki fita ba domin in abu aka ce farilla ne dole ai farilla ko da wani zai shiga cikin damuwa akan aikata wannan farilla amma rashin fitarsa sallallahu alaihi wasallam tare da cewa yana so ya nuna kan cewa jihadi ba farilla bane alal a'yan jihadi farilla ne alal kifaya domin aka daukaka addinin Allah yana zamantowa farilla ta aini akan kowa idan abokan gaba suka farma musulmi a kasarsu a cikin gidajensu to anan wajen wajibi ne babba da yaro tsoho da majiyi karfi kowa ya tashi ya ije wannan farmakin da abokan gaba suka kawo har idan aka samu an samu isassun mutane da suka yi maganin wannan barnar to a lokacin nan sai ya zamanto sai ya koma asalinsa na farilla alal kifaya cewa idan waɗansu suka yi sun ɗauke masaura to a lokacin nan duk idan aka kawo farmaki akan musulmi duk wanda ya ki fita duk wanda ya ki tashi ya yaki to yayi laifi ya zamanto farilla ra'ayi inda irin halin da muke shiga na kaga gari mai wajen mutum 300,000 amma mutane yan kaɗan su zo da bindiga su harba shikenan a tarwatsa gari a kyale su kwashe dukiyoyin mutane da matansu da ƴaƴansu abinda zai sanya mutum kaskanci har ƙarshen rayuwarsa bayan kuma da mutane za su haɗa kansu su kukan kura su ɗauka wannan jihadi ne farilla ce alal a'yan su tashi dan an kashe waɗansu amma yawansu zai sa su yi rinjaye a kansu su fatattake su kwace in aka yi haka a gari garin ba za a sake zuwa a yi musu irin wannan cin kashin ba ai mun gani a azare lokacin da ake Boko Haram mun gani a azare lokacin da suka tashi suka yi kukan kura aka san waɗanda suke yin wannan ɗin aka bi su ba shikenan ba duk abin da suke bi shagantaka da suke sai su kewaye su kyale azare amma idan za a fatattaki mutane saboda tsoro ba wanda zai yi saboda ana jira kan cewar ai waɗansu za su yi ko a jira a ce wato a jami'an tsaro su za su yi wannan idan ya zamanto halin fardu kifaya ne shi za ka ce jami'an tsaro za su yi amma ya zamanto fardu ayni babu zancen ka ce jami'an tsaro za su yi kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi wajen yana kare dukiyarsa shahidi ne wanda aka kare shi yana wajen kare kansa shahidi ne wanda aka kashe shi wajen kare mutuncinsa shahidi ne to amma dai wannan hadisin ash-shahid anan ya nuna mana cewa shi jihadi fardu kifaya ne baya zamantowa farilla ta aini sai a cikin irin halin da muka ambata idan ya zamanto an farma musulmi saboda mutum ya kare kansa ya kare dukiyarsa ya kare mutuncinsa wannan wajibi ne ballantana kuma abin da yafi komai kare addini wato shi waɗanda suka yaƙi mutum don addininsa zai ije yaƙinsu zai kare kansa da jihadi haka zalika waɗanda suka yaƙi mutum don rayuwarsa don su taɓa rayuwarsa in ya tashi kare kansa da jihadi zai kare kansa in shi musulmi ne shi yasa in ya mutu yake yin shahada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ta bani labari mutum ya zo zai ɗauki dukiyata ya zan yi yace karka bashi yace in ya yake ni yace ka yake shi yace in ya kashe nufa yace kai shahidi ne in na kashe shi fa yace dan wuta ne to kaga tunda aka ba mu mutun shahada akan ya kashe an kashe shi saboda ya hana a ci dukiyarsa ballantana kuma ya hana a tabarransa an kira shi shahidi ya nuna cewa wannan yakin da yayi dan ya kare dukiyarsa jihadi ne kuma haka din yake a yakar ahlul baghi wanda suka dauki makami da wanda suka dauki makami akan al'umma suke yaƙa barna a bayan ƙasa suke yaƙin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kasu jihadi to sannan wannan hadisin ya nuna mana cewar a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato yakan bar waɗansu abubuwa masu maslaha saboda maslahar da tafi abu ne wanda yake da maslaha amma sai ya bashi saboda maslahar barin tafi maslahar yin an fahimci wannan ya za mu gane shi a cikin hadisin nan a ba komai zaune ya za mu gane wannan a cikin hadisin nan ya bar abu mai maslaha saboda maslahar barin tafi maslahar yin fita jihadi a kowane lokaci maslaha ce amma maslahar rashin fita wani lokaci tafi maslahar fitan kowane lokaci gare shi sallallahu alaihi wasallam saboda fitattasa a kowane lokaci duk da yake akwai maslaha da yake so amma kuma za ta kawo mashakka tsanani akan al'ummarsa kuma ku kula da wannan lafazin laula an ashqa ala ummati da ba dan kada na tsananta ma al'ummata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da wannan kalmar a wurare daban-daban ko laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sala da ba dan kada na tsananta ma al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah wanda ya nuna cewar shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayanta babu tsanantawa ga al'umma kuma ya nuna cewar maslahar rashin tsananta ma al'umma ba karamar maslaha bace saboda ita ya bar fita jihadi ko shi tare da cewa tare da maslahar da jin da fita jihadin ya kunsa tunda maslahar fita jihadi ba maslaha ce da ta tsaya akan sa ba shi kadai domin jihadi abu ne wanda yake amfanar waɗansu yana tsare al'umma yana shigar da mutane musulunci yana ƙara ma addini ƙarfi to amma saboda wannan maslahar tana samuwa da aika da in waɗansu suka yi sai ta zamanto kamar maslaha ce shakhsiyya da suke komawa akan sa shi kadai amma maslahar ya ki fita saboda fitar koyaushe za ta zanyo tsanantawa akan sauran 'yan al'umma wanda ba su da halin fitar sai ya zamanto kiya kula da wannan janibin sai ya fi maslaha saboda haka yake fita to shi yasa wato fiqhul tawazu wato fahimta na auna abubuwa yayin da mutum zai yi auna maslaha da mafsada yana da muhimmanci idan aka samu maslaha aka samu barna to dole ka auna kawar da barnar ya fi kawo maslaha idan aka samu mafsada guda biyu sun zo dole sai ka zaɓi ɗaya to sai ka ga wadda ta fi sauƙi sai ka yi ta ka ƙyale wadda ta fi tsanani idan aka samu maslaha guda biyu ga su sun zo sun yi karo da juna to a nan wajen ya za ka yi abubuwa guda biyu duk suna da maslaha yaya za ka yi na'am mafi kyau mafi maslaha za a yi ko kaulan wahida نعم اي كو اذا تدوكا قولا واحدا ده حق وجهي وتوكا اونا وجه تفرين جاي تكيتا تقال وجه تكي كوما بايا كو نعم ايه هذا سدوكا احسن idan maslaha guda biyu suka zo idan zaka iya hada su duka sai kai ko ba haka ba har sai tukuna in ba za su hadu ba to sai ka samu waje tafurin jayi sai ka samu amma in kuka tafi gaba ki dai cewa a samu waje tafurin jayi to in dubin za a yi ba kin suke fitar da kaida tahsilul maslahatayn awla min ihdar ihdahuma ka samar da maslaha guda biyu yafi bisa ka jefar da daya kai daya ko da ko wanda zaka jefar koma bayar wanda kai ci in zaka hada su dubin ai yafi ko ba haka ba muna ganin misalan nan da yawa amma yanzu saboda in ba haka ba ai zamu iya kawo zamu muka dan yi dan tunani zamu iya kawo misalai nasu maslaha guda biyu wanda zai iya yiwa su samu na'am wai zai kawo mana misali na'am eh azumin litinin ka azumin litinin kuma an gayyace ka walima ranar litinin saboda haka sai kai mai sai kai azumin in ka je ba sai ka ci abincin ba saboda haka ka samu maslahar yin azumin ka samu masallacin maslahar amsa addu'a amsa gayyata ba ma kawai ka je ba in ka je kuma kai addu'a domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sa'iman falyusalli idan baya azumi yace idan kuma yana azumi to yayi addu'a kaga an samu maslahatin ahsan na'am malami ana kiran sallah kana amsa kiran sallah kuma kana nafila duk zaka iya yi ko amma za a ce amma in idan za a yi tarjihi fa waɗanda suka ce a'a ba za ka amsa kiran sallah ba kana nafila su kuma me suka ce su suna ganin inna fi salati la shughla saboda za ka rage mai da hankali a cikin sallar taka saboda ka su sun duba cewa ba zai yiwu ka samu maslahar guda biyu ba to lake irin wannan kuma su shi ne za ka ga malamai sukan sassaɓa to sannan a cikin wannan hadisin akwai bayanin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa da jin kansa gare su domin gashi ya bar abin da yake so saboda ne saboda tausasa musu kar ya zamanto abu ya tsananta kar ya tsananta musu ku duba yanda yake wajen sallar dare cikin Ramadan ya fito yayi sallah akai koyi da shi kashe gari ma ya fito yana so din yayi masallaci ya cika ya ga tana so kuma wannan abu ne wanda yake a rayar da dare ne tare da jama'a baki daya amma sai yake fitowa saboda yace ya ji tsoro kar a farlanta ta akan al'umma to wannan duk bayani ne na tausayinka to da haka halin tausayi yana da kyau kada ka ce ba ruwan mu mutane in za su yi in ba za su yi ba kada su me ne ruwa na ba Allah ne yake so ba a'a tausaya wa mutane musamman in kana matsayin shugabanci in kana matsayin shugabanci ko a al'umma ko a makaranta ko wajen aiki ko a gidanka ka tausasa waɗansu rashin tausayin nan yana damun iyalansa abinda yake rusa gidan kenan ya sanya matansu da zamanto ba sa wato su ringa ganin sa kamar wani fir'auna saboda rashin tsoro to tsoro shafaka tausayi da da jin kai hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yace bil mu'minina raufur rahim shaida Allah ya mata mai tausayi ne da jin kai da rahama ga mu'minai kuma a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa akan kyautata niyya akan yin ni akan niyya yanzu kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina zan so a ce na fita mai yaki a kashe ni sannan a rayar da ni sannan a sake kashe ni to kaga wannan ai niyya ce yayi to shi alheri ana so ka nawai ka niyyace shi ko da ba zai yi ba domin wannan abin zai yi mutum a kashe shi sannan a dawo da shi Allah ya riga ya hukunta kan cewar ba za a dawo da mutane rayuwa ba a nan duniya sai dai a lahira to amma yayi burin a ce ya so a ce haka saboda me saboda alheri ka so alheri ko da alherin nan ba zai yiwu ba ka so shi saboda zuciyar da ta saba da san alheri alherin zata kamar yadda zuciyar da ta saba da san sharri sharrin zata ta zama shaydan kenan domin shi shaydan shine wanda yake burin alheri ko ba zai yiwu ba akwai waɗanda suke suna nan suna burin alherin ko da ba zai yiwu ba to ana son mutum ya zama to mai kyakkyawan niyya kamar yanda ya zo a cikin wannan ya ce Ibn Abdulbar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana burin aiki na alheri da yin haƙuri a kan yinsa hatta ma abinda ya san cewa ba zai yiwu ya yi shi ba wannan yana daga cikin kwaɗayinsa kan ya kai ya zuwa ga wato fada'ilul a'mal ayyuka waɗanda suke masu girman falala to haka ake so mutum ya kasance mutum Allah ta'ala yake in ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhida minkum Allah ya rasulullah ya kai wannan annabi ka ce ma waɗanda suke hannunku na daga ribatattun yakin badar in Allah ya san alheri a cikin zukatanku zai ba ku alheri zai ba ku fiye da alherin abin zai ba ku alheri fiye da abin da aka karba daga wajen kaga Allah yake in Allah ya san alheri a cikin to kyakkyawan niyya sanar da Allah alheri nuna ma Allah kan cewa Allah alheri kake so to in Allah ya san alheri a cikin zuciyarka Allah zai baka alheri saboda haka mu kula kada mu bar sharri a cikin zuciyarmu kuma in kuka kula shi shaydan duk inda ka samu kana tunanin yin sharri to haka nan zai rinka kumbura ka ya rinka kumbura ka yana sa ka kana tunani kaji wayannan ƴan uwan nawa kaji ma abin da suke to daga yau ba zan sake musu magana ba daga yau ba zan sake ka ba sai shi dai ta kumbura ka ya samu kana burin kana niyyar shuka sharri amma da niyyar shuka alheri kake sai us nan kuma sai mala'ika ne zai karfafa ka gurgudan imanin ka gurgudan karfin muryar mala'ika da zaka ji a zuciyarka to sai da yaki da zuciya in ka ji sharri ya zo ka kawar da shi ka ce Allah ai gashi Allah ya ce in ya'lamu Allahu fi qulubikum khayra an Allah ya san alheri a cikin zukatanku na'am na'am yace wa haddathani an malikin kuma ya zanta min hadisi daga malik an yahya ibn sa'id daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari قال yace lamma kana yawm Uhud yayin da ranar yakin Uhud da kasance qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ya'tini bi hadari Sa'd ibn Rabi' wa zai al-Ansari wa zai zo wa zai kawo min labarin Sa'd ibn Rabi' wato yana ra'ayi ko kuwa yayi shahada فقال رجل انا يا رسول الله sai wani mutum yace ni ya رسول الله فذهب الرجل sai wannan mutumin ya tafi an ce shine Ubay ibn Ka'ab yatufu bain al-qatla yana kikkewayawa a tsakankanin waɗanda aka kashe su فقال له سعد بن الربيع sai Sa'd ibn Rabi' yace masa ma sha'anuk yace menene sha'aninka wato me kake nema fa qala ar-rajul sai mutumin yace mun yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li'atihi bi khabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aiko ni zuwa wajenka domin in zo masa da labarinka qal sai shi Sa'd ibn Rabi' yace fadhhab ilayhi فذهب إليه كجي وجنسا فقرئه مني السلام كيما تسلم دقا غريني وأخبره كباش لاباري أني قد تعينت إثنتي أشرة طعنة شوى أنسو كيني سوكا قوم شادي وأني قد أنفذت مقاتلي كمني واتو مكفاتا تارغاتا واتو أنشم مكفاتا وأخبر قومك kuma ka ba mu mutananka labari ka ga yawa mutananka annahu la udra lahum inda Allah cewa babu uzuri a gare su a wajen Allah in kutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahid minhum hay in an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali daya daga cikin su yana rayi wannan hadisin haka aka ruwaito shi mursala sai dai Jabir ibn Abdullah al-ansari radiyallahu anhu ya ruwaito shi an ruwaito shi ta hanyar Jabir ibn Abdullah ibn Ishaq shine ya ambata shi kamar yanda Malik ya ruwaito shi amma ya ruwaito shi ya ambace shi da isnadin sa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a al-ansari al-Mazini ahad bani an-Najjar shine ya bashi labarin hadisi Sa'd ibn Rabi' yana daga cikin al-Nuqaba wato cikin al-ansar waɗanda suke sune jagororin kabila ansar yana daga cikin jagororin kabila ansar ga dan kadan daga cikin tarjumar sa daga cikin siyar a'lamin nubala Sa'd ibn Rabi' al-Khazraji al-Ansari al-Harithi al-Badri al-Naqib al-Shahid yana daga cikin nuqaba kuma wanda yayi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kware da gaske ya sanya ɗan wantaka tsakaninsa da Abdurrahman ibn Auf da yazo Madina shine yace ma Abdurrahman ibn Auf zai raba dukiyarsa rabi ya bashi rabi shi ya dauki rabi to shi kuma dukiyarsu ka san dukiyar ansar lambuna ne lambun dabino wato zai raba lambun biyu ya bashi rabi shi ya dauki rabi yace a'a ni dan kasuwa ne nuna min hanyar kasuwa yace matansa biyu zai saki daya domin shi Abdurrahman ibn Auf ya aure ta yace Allah ya maka albarka a dukiyarka da iyalinka yace a'a yace a nuna masa kasuwa yaje ya soma cinikin cukui yake ciniki yake sayarwa cukui ba cuku ba mu cuku muke cewa ababa ku a zango cuku kuke ce maza to mu ba wasa muke ba abinda ya sayar kenan da cuku yake sayarwa to shi ne har ya samu kudi har ya aure to akan sa ne aka saukar da yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain, saboda bab dan uwansa ya kwashe dukiyar ƴaƴan, ƴaƴan sa mata ne, to Allah ya saukar da wannan sura akan sa. Amma mutumin da aka aika Zaid ibn Thabit ne, domin gashi Az-Zahabi ya kawo riwayar kamar yadda Al-Baihaqi ya ruwaito ta. Al-Baihaqi ya ruwaito ta. Menene shahid a cikin wannan? Ash-shahid a cikin wannan kwadaitarwa akan jihadi, yanda yanda yayyaki har aka kashe shi, kuma yake ce ma sahabbai, yake ce ma sahabbai idan yake ce ma sahabbai idan kuka ba ku da uzuri a wajen Allah, idan aka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin ku yana raye, wato idan ba ku tashi kun fanshi, kun ba da kariya, kun tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har aka cin masa, to ba ku da uzuri a wajen Allah. Wato gara kafin a cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe ka, kasan cewa in ka zo wajen, in ka je ranar alkiyama, zaka ce ma Allah, ya Allah, na tsaya ina kariya domin na zamanto fidda'u, domin na zamanto garkuwa ga manzanka sallallahu alaihi wasallam, har akan haka aka kashe ni. To wannan a zamanin sahabbai ke nan wanda suka ganshi, to mu ma fa anan za a zamanin mu, duk abin da yake zai tsare sunnarsa sallallahu alaihi wasallam da martabarsa da darajarsa, to sai dai a bayan ranmu. Amma ba mu da uzuri wajen Allah ya zamanto wato a cimma martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tozarta shi, sannan kuma mu ci gaba da rayuwa kamar ba a yi komai ba, me amfanin rayuwa? To duk wannan yana daga cikin kwadaitarwa akan al-jihad. Na'am. Kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai akan yin jihadi, kuma ya ambaci aljanna a lokacin nan akwai wani mutum daga cikin al-ansar ya akulu tamarat, yana cin wato at-tamarat, yan dabinai, an ce shi ne Umair ibn al-humam biyadihi, da wanda suke hannunsa, sai ya ce lallai ni ina kwaɗayin duniya, in dai na zauna har sai na gama cin waɗannan dabinan. Sai ya jefar da abin da yake hannunsa, sai ya ɗauki, ya kai ɗauki da takobinsa, ya yi yaƙi hatta kutil, har aka kashe shi. Rahban ilallahi bi ghairi zadi, yana waƙa yana cewa rahban ilallahi bi ghairi zadi, wato ina zabura zuwa ga Allah ba tare da guzuri ba, illa tuqa, menene illa tuqa, wa amalil ma'adi wa sabra fillahi ala aljihadi, sai tsoron Allah, wa amalan lil ma'adi, da kuma aiki domin makoma, wa sabran fillahi ala aljihadi, da haƙuri saboda Allah akan yin jihadi. Ya zabura ya je, wato menene yake nufi da yake cewa na zamanto mai kwaɗayin duniya, in dai sai na gama cin wannan dabinan, wato dabinan da zan ci ya fi min aljanna, saboda an annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwaɗaitar ya ambaci aljanna da irin sifarta da ni'imar da take ciki. To kuma ita aljanna ba a samun hanyar samunta in mutum ya yi shahada, don daga mutum ya yi shahada aljanna yake tafiya, baya zaman kabari, aljanna yake tafiya, one way ce. To ya ce wai ya tsaya yana cin dabinan, har sai ya gama cewa to cin dabinan duniya ya fi shiga aljanna kenan har zai sanya shi dan yi jinkiri sai ya gama ka ji imani irin na sahabbai to wanda duk zai ji magana daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta za ka yi mamakin ba zai irin wannan ba ba abu mamaki bane sahabbai sun yi irin wannan annabi suka ji sallallahu alaihi wasallam wanda babu kamarsa sun ganshi sun ji shi sun ji magana da babu kamarsa sun ga wanda babu kamarsa to da haka ba kada ku yi mamaki idan wato sahabbai suna da irin wannan haske da irin wannan karfin imani to sannan waɗansu saboda toshewar basira suka rasa waɗanda za su sokace su waye zai tarbiya irin annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabbai ba su zama tofiyayyun wanda aka rene su aka yi musu tarbiya ba su waye za a yi musu tarbiya fiye da waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu in kace haka kace wani ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kace waɗansu wanda ko da me za ka kira su ko da wani suna za ka kira su ko imam ko limamai ko jagorori ko sahibu zamani ko sahibu wane ne kace kenan shi ya koyar ya reni waɗanda yake sun fi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rena na'am وحدثني كما يزن تامن حديثي دغ مالك دغ يحيى ابن سعيد الانصاري عن معاذ بن جبل دغ معاذ بن جبل شو هاي شي معاذ ياتي الغزو غزوان ياكي إري بيوني واتو فتا جهادي إري بيوني yaki wanda ake batar da wato dukiya mai tsada wato idan yaki wanda ake batar da alkarima ma'ana dukiya mai tsada karaima amwali fa iyaka wa karaima amwali dukiyoyin su masu tsada kar ka taba wajen karbar zakka na'am wayasaru bil biyayni wayasaru fihi sharik ake tausa wace ake sauƙaƙa mu'amala tare da abokin mu'amala kuma ake biyayya ga shugaba ma'abucin majibincin al'amari kuma ake nisanta barna a cikinsa to wannan yaƙi alheri ne dukkaninsa babu komai a cikinsa sai alheri akwai yaƙi kuma wanda ba a batar da dukiya mai tsada a cikinsa wato mutum sai ya koro idan ma zai yi abinda zai yi amfani da shi sai ya ɗauko wanda yake ba shi da buƙatarsa ko wanda ya fi komai raina shi da shi zai yi na'am kuma baya sauƙaƙa ma abokin mu'amala a cikinsa kuma ba a yin biyayya ga ma'abucin ga majibinta al'amari wato ga shugaba kuma ba a nisanta barna a cikinsa to wannan shi yaƙi ne ma'abucinsa ba zai dawo salin alin ba kafafan la alayya wa la liya kamar yanda kais mai kasidar laila yake faɗa fa'arji kafafan la aliyya wa la liya al-kafaf shine dai kamar yanda hausawa suke cewa salin ali ba abin ka baka bi to wannan ba zai dawo salin ali ba domin laifinsa ya fi ladan da zai samu a yaƙi shine la yarji'u kafafan wato ba zai samu ladan da zai sanya shi laifin zama da ya yi ya zamanto ya shafe wannan laifin ba to wannan ya nuna abinda ake so magana ce ta Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu saboda haka yana daga cikin al'asar ya faɗe shi yana daga cikin hikimomi wanda ya samu kun san Mu'az yana daga cikin malaman sahabbai shine ya fi a cikin al'ummar nan shi ya fi kowa sanin al-halal wal-haram kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'az wanda yafi kowa sanin halal da haram al'umma ta shine Mu'az to abubuwa guda uku ya fada a cikin yakin da yake shine wanda zai zamanto dukkaninsa alheri ne komai nasa alheri ne na farko ya zamanto ya zamanto cewar ana wato zaba wato dukiya mai daraja mutum yake kashewa wato abu ne wanda yake za ta yi dan Allah saboda haka abinda dokin da zai hau in girma kayan fadan kayan yakin da zai sa ya samu masu tsada masu aminci wanda ake ji da su zai sannan kuma mai saukin mu'amala tare da abokin tafiya wanda suka shiga ciki tare wato babu musu ba jayayya ba rigima kuma mai sauki da abin hannunsa ga wanda yake tare da shi wanda yake tare da shi in bashi da shi sai ya bashi sadaukar da kai ba irin tafiyar masu wayo ba karta sankar in za a ci abinci sai ta aishiya riga ya ci abinci saboda baya so in an zo cin abincin a ce shine zai biya sai ta riga ya ci abinci nan ko cike yake da yunwa amma baya so a shiga dan an shiga wajen cin abincin za a ga kan cewa watakila jiya da aka tashi cin abincin ɗayan ne ya biya saboda haka abin zai hawo kansa sai nuna kan cewa shi mai wayo ne to a wajen jihadi a ce har an yi irin wannan ka ce za ka nuna mutum birnanci a cikin jihadi to wannan ba zai zamanto jihadin mai alheri ba amma wannan sai aka ce wai yasaru fi hashari wato zai zamanto mai sauƙaƙawa ga ashari ya zamanto abin da yake hannunka dan uwanka yana da haƙƙi akan sa kamar yadda kake da haƙƙi a shi ka rinka jin dan uwanka yana da haƙƙi akan abin da ke cikin aljihunka kamar haƙƙinka a cikin abin da ke cikin aljihunka in an yi tafiya ana wannan ana kamantawa ko to haka ya kamata shine wa yasaru fi hashari wa yuqa'u fihi dhul amr ai biyayya ga shugaba saboda wannan shine asasin samun nasara idan babu da'a ga shugaba fatafshalu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku jayayya sai ku kare karfin ku ya tafi dole sai da da'a ga shugaba kuma yushanabu fihi alfasad an yitanci barna an yitanci saban Allah a wajen jihadi domin nasara tana zuwa ne da biyayya ga Allah a cikin isra'iliyat kun ga lokacin da aka ruwaito annabi Musa a cikin ɗaya daga cikin yaƙoƙinsa da ya je yi tare da abokan yaƙin bani Isra'il suka zo suka samu Bil'am ibn Ba'ura suka ce masa ka je ka yi mugunyar addu'a akan annabi Musa da mutanensa mu samu nasara akan su ya ce ba zai yiwu ba annabin Allah ne sai zan je ne masa mummunan addu'a yace to amma tunda haka ne tunda kun tara mun abin duniya na riga na san cewa na sayar da abin da na samu na ilimi da imani ku zo mu je yaje in ya tashi zai yi addu'a sai Allah ya karye harshen sa sai ya ce Allah ya ba mu annabi Musa nasara Allah ya karya su amalikawa yayye sai ya ce to kun gani annabin Allah ne ba yadda za a yi ne masa mugunyar addu'a ta karbi amma zan gaya muku abin da za ku yi ku samu nasara ku samu kyawawan yan mata ku sake su cikin rundunar idan aka samu ko da mutum ɗaya ne ya yi zina to za ku samu nasara a kansu isra'iliyat ne dai annabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a yi hikayarsu la nusaddiqu wala nukadzib ba ma gaskatawa ba ma ƙaryatawa da ku aka samu wani ya je haka shikenan Allah maɗaukakin sarki ya saukar da annoba a cikin rundunar aka rinka mace-mace to sai da tukuna a annabi Musa da Allah ya sanar da shi aka zo kuma aka samu shaidu akan wannan wanda ya yi aka zo aka zartar da haddin Allah a kansa sannan Allah aka yi masa rajimu sannan Allah ya ɗauke annobar sannan suka samu nasara kamar yadda ya zo to kun gani wayushanabu fihi alfasad an yitanci ɓarna saboda ɓarna zunubi ɗaya sai zama to shine sanadiyar rashin samun nasara kuna ganin yadda a lokacin yakin Uhud maharba da suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya juya abin gabaki daya nasarar ta dawo sarewa to wannan yace a wannan yakin alheri ne dukkaninsa alheri ne dukkaninsa tafiyar alheri ne kai hatta baccin shi ne jihadin shi ma alheri ne komai nasa alheri ne gumin dokin sa ma alheri ne tarosan sa bayan gidan dokin da bawalin sa duk alheri ne duk sadaka ne kamar yadda muka karanta a hadisin al-khair dukkanin wato kowanne zai kawo masa alheri to shi kuma wanda yake na akasin wannan abinda biya saba ma wannan to wannan shine wanda zai sa da wuya ma mutun ya tsira sai ya zama to laifin sa ya fula dan da ya tafi nema na'am babu ma jaa fil khayl babu abinda yazo akan dawaki wal musabaqati bainaha da yin wato tsere akan dawaki tsakanin dawaki wan nafaqati fil ghazw da kuma abinda ake batarwa domin a tafi yaki a je ayyaki domin daukaka addinin Allah na'am na'am yace wa haddathani yahya an malik yahya yazanta min hadisi an malik daga malik an nafi daga nafi an ibn umar daga abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzan allah sallallahu alaihi wasallam yace al khailu fi nawasiha al khair ila yawm al qiyamah dawaki alheri yana cikin makwarkwadar su har ranar alkiyama an san makwarkwada ko wannan gashin na gaban doki wanda in ka kama shi za ka yi control ɗinsa to wannan ishara ne ga cewar a cikin riƙe doki akwai alheri har ranar alkiyama shi sa ibnu az-zurar yake cewa wannan hadisin kwadaitarwa ne akan mutum ya ne wato ya tsururin doki ya riƙe doki saboda dawaki menene alherin alherin shine wato akan da doki ake samu za a samu arzikin duniya da lahira saboda shine abinda ake yin jihadi akan sa wa idduluhum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah ne yace wato ku tanadan musu abinda kuke da iko da shi na karfi da kuma na daure dawaki saboda dawaki ba za a gushe ba ana yaki akan su har ranar alkiyama duk abinda aka samu na misail da tankers da artillery da wane ne dawaki ba za a gushe ba kuma ana amfani da su wajen yaki har ranar alkiyama alheri to kuma in dai akwai alheri in dai har ranar alkiyama ke wannan kuma ishara ne ga cewa har ranar alkiyama ba za a daina jihadi ba ba za a daina jihadi ba har ranar alkiyama ko da waɗanda suka ɓata jihadi sun ɓata shi kuma wanda suka ɗauki makami suke cewa jihadi ne bayan kuma ɓarna suke yi a bayan ƙasa ba jihadi ba komai abinda suka yi na su ɓata sunan jihadi ba za a daina jihadi ba har ranar alkiyama domin shi jihadi ba kawai sai da yaƙi a tafarkin Allah ba sannan ba sai kawai ta hanyar yaƙi ba ana yin jihadi da dukiya ana yin jihadi da harshe ana yin jihadi da alƙalami ana yin jihadi da zuciya to sannan kuma su daga cikin alherin dawaki daga cikin alherin da ke cikin wato riƙe doki in ka riƙe shi yi ma kanka tanadi ne domin samun ƙarfi domin kuma mun san cewa ɗaya daga cikin hanyoyin motsa jiki babu abin da yake sanya motsa jiki daga cikin hanyoyin motsa jiki babu kamar doki shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira a kanta to wannan dai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna alherin da ke cikin riƙe doki domin kamar yadda ya gabata a babukan da suka gabata cewa in ka aje doki domin jihadi to duk abincin da zai ci sadaka ne duk bawalin da zai yi sadaka ne duk bayan gidan da zai yi sadaka ne duk sukuwar da zai yi ko tafiyar da zai yi yayi gumi wannan gumin da zai fita da zai sauka daga cikin da sadaka ne in kuma ka aje shi don sutura da kariya da kuma don sutura da kariya to wannan zai zama to maka sutura rufin asiri ne doki rufin asiri ne to amma in ka aje shi don jihadi ko da baka yi jihadin ba ka aje shi kan cewa kana aje shi ko da bukata za ta taso ko baka yi ba ka ba mu wani wanda zai yi jihadin a kansa to sai ka samu wannan ladan kuma za ka wato wanda ya ce sai ka ga mutum ba shi da komai yana da doki amma kuma Allah ya hana wato ya samu iko ya samu rufin asirin kula da shi ya samu asirin kula da shi saboda shi ne ai wanda ya rike shi da kyakkyawan niyya don sutura to Allah zai zamanto masa sutura na'am kuma ya zanta min hadisi an Malik daga Nafi' daga Abdullahi bin Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsere a tsakankanin dawaki wadda aka riga aka yi mata tabmir aka yi mata damfara wato shi ne a wato a sanya doki a cikin ɗaki a hana shi cin abinci ya yi ta gumi a cikin ɗaki wanda za a rurrufe shi a hana shi cin abinci ya yi ta gumi to idan ya fito gudunsa wato na fitar hankali ne min al-hafiya daga waje wanda ake ce masa al-hafiya wato fegensa iya wato iyakacin matukar wajen da ake karewa tseren saniyatul wada ita ce a can wato ana nufin saniyatul wada guda biyu ce akwai al-shimaliya ta jihar arewa to ita ake nufi a nan akwai kuma al-janubiya ta jihar kudu wadda in mutane wato abin da ake nufi da saniyatul wada wato hanya ta tsakankanin dutse da nan ake in aka yi rakiya a nan za a yi sallama da mutum in kuma aka zo tare daga nan za a tare mutum kun san ko kamar yanzu inda kusan sarakuna na kowane cikin garuruwan mu dai na masu tutar shehu idan aka yi bakon sarki akwai inda ake zuwa ake yi masa tare akwai kuma in za a yi rakiya akwai inda ake kai shi daga nan za a yi rakiya a nan ake sallama da shi to asalin wannan ya samo ne tun daga saniyatul wada madina haka suke to in aka tashi yin tsere da dawaki waɗanda suke ɗanfararru haka ake yi daga al-hafiya ya zuwa ga ina nura bayanan al-ma'alimul athira neman wanda da Allah al-hafiya wajen ta a cikin al-ma'alimul athira fi sunnati wa sira wanne ne bigiran a yanzu a madina to ita saniyatul wada din wannan ɗaya daga cikin shurraha ya ce tafiya ce ta wajen kamar mil shida ne zuwa bakwai tsakanin al-hafiya da saniyatul wada to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira akan waɗannan dawakin na'am kuma yayi wato musabaka yayi tsere akan dawaki waɗanda ba a yi musu tabmir ba a dan farar da su ba wato daga minasaniya daga saniyatul wada ila masjid bani zuraiq shine inda ake ce masa masjidus sab har yanzu ana ce masa masjidus sab ko da yake an rushe masallacin akwai wata hanya nan wadda ake gangarawa tunnel ake gangarawa kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daga in ka to daga arewa wanda zai bulle ta wajen kasuwar dabino nafaqul manafa ake ce ma wannan tunnel din manafa to a da headquarter tashar bus din kamfanin Sabco na Saudiya a nan mun riski masallaci yanzu an rushe masallacin an yi ginin al-Walid holding kamfanin Walid bin Talal sun sai wajen suna yin gini an tsayar da ginin masali ba ko yanzu an ci gaba da shi amma a daidai nan sani a nan masjidus sab har a lokacin sunansa masjidus sab wato masallacin tsere daga nan ake fara tseren zuwa saniyatul wada ita saniyatul wada tana can wajen inda ake ce ma hayyul azhari a madina a kan hanyar zuwa jami'a islamiyya shi kuma daga nan kamar mil ɗaya ne wato dawakin da ba a riga an yi musu wannan tazmir ba wato yanda ake yi sai a sanya wato dabba a sanya dawaki a ciyar da su abinci a yi musu cusa har sai sun yi kiba sun yi karfi to sannan kuma sai a so ma rage musu abinci hana su cin abinci sannan a sanya su a cikin a sanya su cikin wani daki a lullube su da mashimfudi a sanya musu mashimfudi har sai tukuna sun yi za jikin su yayi zafi sun yi gumi to idan suka yi gumin idan gumin ya bushe to sai naman jikin nasu sai ya damfare ya daure sai su ga mutu karfafa to idan aka yi musu haka sun fi gudu to wanda suke da wannan gudun sai a sanya fagen su ya zamanto mai tsawo wanda kuma ba a yi musu haka ba fagen su sai ya zamanto gajere na'am kana mimman sabaqa biha Abdullahi ibn Umar yana daga cikin wanda aka yi tseren da shi kaga dai biyu bambancin shekaru tsakanin sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Abdullahi ibn Umar lokacin yakin Badar ba a bar shi ba ai lokacin yakin Uhud ba a bar shi ba sai yakin na'am lokacin yakin Badar bai je ba sai yakin Uhud ya zo lokacin da ya kai shekara 15 ya kai shekara 15 kaga shekara biyu kenan bayan hijira lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shekara nawa yana shekara 55 shi kuma Abdullahi ibn Umar yana dan shekara kusan 15 bambanci ne wajen shekara 40 amma ya shiga cikin tseren da aka yi da hadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi hadda wato matasa suka shiga ciki hadda matasa domin me domin hatta matasa a sanya su san cewa sai an yi jihadi tanadi sai an yi shiri ga jihadi to shi wannan ya zamanto cewa an ga wato an gina jiki ta hanyar tsere akan doki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi tsere duk da yake babu zai zo akan asab ana yin sa akan doki wannan bil ijma ana yin sa akan doki a babu kyauta inda kyauta ko akwai tafsilin hukunce amma in babu kyauta ayi kawai dan tsere to wannan babu shakka ya halatta ba wani wanda ya hana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsere akan dawaki yayi tsere akan raquma ana raqumi ma akwai wata taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi tsere akan ta ba wanda yake wuce ta sai wani balaraban kauye yazo aka gwada tsere sai aka wuce taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai ya tashi suka yi ta bakin ciki ga taguwar wani ba kauye ya zo ta fita annabi sallallahu alaihi wasallam ta kere ta a gudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqun ala Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu Allah haƙƙi ne akan Allah ba wani abu na duniya da zai sama sai Allah ya kasa da shi da Allah ka duba irin wannan tunani yanda ake saita kwakwalen mutane Allah ya kara mata tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya tsirar da mu daga duhu ta hanyarsa zuwa ga haƙƙi me za ku damu kanku abun duniya yayi sama ai sai Allah ya kasa da shi sai ka huta shikenan sai ka huta to wannan fa'idar yin musabaqa shine karfa shi tanadi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da sahabbai suna musabaqa ta harbi ta iya harbi yace urmu bani isma'il wa ana ma'akum kayan annabi isma'il ku yi harbi ina tare da ku suka ce sai sauran suka ce to su sun daina suka ce ya rasulullah kana tare da su ta yaya za a yi ko mu zo mu takara da su ta za a yi mu zo mu rige-rige da su sai ce to duk ina tare da ku ga baki ɗayan ku to duk wani ya daga cikin zaburarwa akan yin jihadi na'am lokaci ya tafi alhamdulillah Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah tunda akwai asar din da ya biyo baya akwai batun al-sabq din ayi bayani akan al-musabaqa insha Allah subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk al-hafiya a atitata amyal wannan abinda ibn al-athir ne ai ya fada ko al-hafiya مكان في الغابة شامي المدينة الغابة وجيني تشان أريوة أريوة دا مدينة wajen inda bangaranta yana wajen jami'a islamiyya to kaga ko daga nan daga masjid daga taniyatul wada zuwa nan wajen ai tafiya tana da tsawo kamar yanda suka ce din mil 6 za ta kai mil 6 din ko 7 na'am ga tambayoyi da ƴan uwa kuka aiko wannan yace Allah ya ƙara wa dukkan lafiya imani arziki da fiqhu amin ya hayyu ya qayyum da ta wani bawan Allah ne ya bani wasu kuɗi idan na samu kaya na hada na siya mun yi cewa na karba da niyyar idan an samu riba zan dinga bashi wani percentage na riba kuma uwar kuɗin sa na nan to amma percentage din ba mu yanke ba kuma haka aka yi idan aka samu riba ina bashi wani percentage a riba wata ran ma bana lissafi kawai nake bashi tambaya ta anan akwai laifi a rashin daddala percentage din ko babu wato idan akwai wato akwai laifi a yin haka saboda zai iya kaiwa rigima zai kai zuwa ga jahala zai iya kaiwa ya zuwa ga sabani kuma Allah madaukakin sarki baya son mushad wato baya son sabani da rigima a tsakankanin musulmi baya son sabani da rigima a tsakankanin musulmi saboda zai kai wannan shine yake kaiwa ya zuwa ga kiyayya da gaba innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah al'adawata wal baghdha'a tana zuwa daga cikin wannan sabani din wala tanaza'u fatafshalu kada ku rinka jayayya sai ku kare karfinku kuma ya tafi amma babu laifi ko da an fara daga baya a haddade sai ku ce to gashi duk abinda aka samu na riba ga abinda za a samu ga abinda za a bayar amma ya zamanto haka da jahala wannan zai zamanto zai bude kofar barna da sabani zai bude kofar barna da sabani idan irin wannan ta faru kuma akai sabani dama ana zuwa ne ya zuwa ga iradul mithl sai a samu ahlul ikhtisas wanda take irin wannan kasuwancin a ce to idan aka bada kuɗi ana juyawa ta yaya ya kamata a kasa ribar rabi da rabi za a raba ko kuwa sulusi da sulusani ko kuwa kashi 40 da kashi 60 ko yaya za a yi idan ba su daidaita ba kenan to sai a koma ya zuwa ga abinda ake ce maka iradul mithl wato abinda za a ce shi ne irin kasan da ya kamata a ce an yi irin wannan kasuwanci to shi kuma ba za a yi ba sai an koma wajen waɗanda suke su ne a kan wannan kasuwancin kamar in akwai sarkin kasuwa da yake irin wannan kasuwancin irin 'yan wannan ko suna da ƙungiya kamar alal misali yana cinikin takalma ne akwai ƙungiyar masu cinikin takalma sai a je wajen 'yan ƙungiyar wajen shugaban ƙungiyar in yana da kwamiti sai ya faɗa ya ce ga yadda za a yi duk dai domin don kada a yi rigima saboda wannan ba wai ya sanya akadin ɓatacce ba ne ba zai ɓata akadin ba tunda ba sharaɗi ba ne aka yi sai dai kawai sun shiga ne a cikin rashin wato cika ƙa'idar yadda ya cancanta a yi yadda ba za a samu rigima ba to babu laifi mu'amalar tana nan ingantacciya ce sai dai don gudun abinda zai kawo saɓani to zalle sai a tantance a faɗi irin yadda ribar za a raba ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا روقنك a wannan sa'a da kake karban addu'a wannan sa'a ta karshe ta ranar juma'a muna daki daga cikin dakunanka
muna roƙon kai Allah ka amsa addu'o'in mu, ɗan uwa waɗanda suka yi wasiya mu musu addu'a, Allah ka biya musu bukatun su, masu tafiya Allah ka kai su lafiya, ka dawo da su lafiya, ka bude musu kofofin falalarka, masu fuskantar jarabawa Allah ka ba su nasara, masu bashi Allah ka biya musu, masu neman aure Allah ka fuwace musu, maza da mata Allah ka yassare musu, masu neman aiki Allah ka bude musu kofofin falalarka, Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Akwai dan uwan mu Malam Ahmad da muke zama da shi a wannan majalisi koyaushe, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka inganta masa lafiyarsa. Mahaifiyar mu Allah ka ba ta lafiya, Allah ka inganta mata lafiya. Akwai Sani Bala Safe ma'abucin bin mu a Facebook, shi ma Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa, muna roƙon Allah ya gafarta masa. Akwai dan uwa Malam Kabir Muhammad Abu Minal wanda shi ma yake yana daga cikin ɗalibanmu a wannan masallaci da halaqat mu, Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa jiya Alhamis, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna makomarsa, Allah ya ɗaukaka darajarsa, Allah ya kyauta bayansa. Akwai Alhaji Suleiman Gwammaja, babansu a ran misali, Allah ya yi masa rasuwa, Allah ya gafarta masa. Akwai ɗalibin wannan majalisi da zai fara karatun diploma, yana neman addu'a, Allah ka ba shi nasara. Akwai ɗan uwa wanda yake zuwa wannan majalisi, Malam Abubakar, kaninsa ya fuskanci larurar rashin lafiya, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ba shi lafiya, Allah kai ne ka san abin da yake damunsa, Allah ka yaye masa. Yan uwa waɗanda suke fuskantar barazana ta fuskar sihirce-sihirce da ake musu, Allah ka yaye musu, Allah ka yaye musu, Allah ka ba su kariya da kariyarka, Allah ka ba su waraka daga cikin rahamarka, Allah ka inganta mana lafiyarmu, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka taimaki wannan addini naka, Allah ka sanya mu a cikin masu taimakonsa, Allah ka taimaki addininka da mu ya rabbal alamin, Allah ka karfafa wannan addini naka da mu ya rabbal alamin, Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah, Allah ka sanya mu zamanto mabudan alkhairi, Allah ka sanya mu zamanto makullan sharri, Allah ka jibince mu, ka jibinci zuriyarmu, Allah ka kyauta rayuwarmu, ka kyauta bayanmu, Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu, sanya albarka a cikin dukiyoyinmu, sanya albarka a cikin iyalanmu, sanya albarka a cikin zuriyarmu, sanya albarka a cikin iliminmu, sanya albarka a cikin ayyukan ibadanmu, Allah ka karba daga gare mu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khayral du'a wa khayral mas'ala wa khayral falah wa khayral najah وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.